Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau, Talata 29 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An kama wasu mutane dangane da hare-haren da aka kai Lahore kasar Pakistan. A kasar Belgium kuma an saki mutumin da aka kama bisa tsammanin cewa yana da hannu a munanan hare-haren da aka kai a saboda rashin shaida. Amurka da Turkiya kuma suna yin shawarwari domin faɗaɗa haɗin kai da nufin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS.
Ƙungiyar iyayen 'yan matan Chibok da suke dab da cika shekaru biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ta bayyana cewa ba ta yarda waɗanda ke da alaƙa da makarantar sakandaren Chibok ɗin su wakilce su ba a kowace irin tattaunawa. Za ku ji dalili. Gwamnatin Najeriya kuma ta bayyana shakkun cewa yarinyar da aka kama a Kamaru tana ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren da ake garkuwa da su bisa dalilan cewa.
Har an aiko mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar Chibok. To abin yana da ɗaura kai. Yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara 9 ko 10 ko 11.
To sai kuma tsaka mai wuya, inda yau gogan naku na Sokoto zai nemi amsar wannan tambaya.
Shin idan rikicin cikin gida ya barke a cikin wata jam'iyya ta siyasa makamancin abin da ya faru a jihar Yobe, Najeriya, wani irin matakin ladabtarwa ne ya kamata jam'iyya ta ɗauka a kan membobin nata ba tare da abin ya tsauri ba?
To sai ku kasance tare da mu kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya lashe takobin cewa zai ƙara zagi dantse wajen ayyukan daƙile ta'addanci. Prime Minister ya lashe wannan takobin ne bayan mummunar harin ƙonar baƙin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kristoci waɗanda suke bikin Issa. Aƙalla mutane 72 ciki har da kimanin yara 30 ne aka kashe, yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Wani mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaro sun kammala sumame da dama bisa bayanan da suka samu tun da farko, har ma sun kama wasu da ake zaton suna da hannu a harin.
Mutumin da ake kyautata zaton rahotannin cewa shi ne wanda ake zato ya ƙulla maƙarƙashiyar mummunan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin Brussels a makon jiya, an sako shi a saboda rashin shaida. Jiya Litinin lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna Fekalsi. Kafofin yada labarai suka yayata rahoton cewa Fekalsi shi ne Faikal Shefo, kuma ana kyautata zaton shi ne mutumi na uku da aka gani a faifan bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane biyu da suka tarwatsa kansu. Ba tantance ko masu binciken sun tabbatar shi ne mutumin da aka gani a faifan bidiyon da aka ɗauka jim kaɗan kafin tashin bom ɗin ba. Tun farko a jiya Litinin, 'yan sanda suka gabatar da faifan bidiyo suka buƙaci jama'a da su taimaka wajen gano mutumin da aka gani a faifan sanye da hula, samfarin malafa da kuma farar kot.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da ƙasar Turkiya suna yin shawarwari a kan shirye-shiryen faɗaɗa haɗin kai tsakaninsu domin ƙara matsawa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS lamba. Jiya Litinin, Mr. Kerry ya yi wannan furucin bayan ya gana da takwaran aikinsa na Turkiya Melbourne Cavusoglu. Ya ce dukkan ƙasashen biyu suna da sha'awar ganin bayan 'yan ƙungiyar ISIS cikin gaggawa domin mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Ƙasar Turkiya, wadda ƙawar ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ce, tana zaman wani ɓangare na sojojin ƙawance na taron dangi waɗanda suke fafatawa da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraq da Siriya. To amma duk da haka, Amurka da Turkiya suna da saɓani a kan goyon bayan da Amurka take bai wa 'yan yaƙin sa kan Kurdawa, da Turkiya ta ce suna da nasaba da ƙungiyar Kurdistan Workers Party ko PKK a taƙaice, wata ƙungiyar 'yan ta'adda da take yaƙin samun 'yancin cin gashin kai daga ƙasar Turkiya.
Jiya Litinin, wata babbar kotun ƙasar Bangladesh ta yi watsi da ƙarar da aka kai shekaru 28 da suka shige da ta buƙaci a fitar da addinin Musulunci a zama babban addinin ƙasar. Alƙalai guda uku suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru. Alƙalan sun yanke shawarar ba tare da sauraron wata shaida ba. Kotun ta ce ayarin mutanen 15 da suka kai wannan ƙara a 1988 ba su da rajista da hukumomi ba. A saboda haka ba su da ‘yancin kai wannan ƙara. Lauyoyin gwamnatin ƙasar sun yaba wa wannan mataki suna masu faɗin cewa addinin Musulunci zai ci gaba da kasancewa babban addinin ƙasar Bangladesh, to amma za a ci gaba da baiwa sauran mutane da suke bin waɗansu addinai ‘yanci daidai wa daida kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata, idan Allah ya yarda, za a fara shari'a wasu 'yan ƙasar Somalia guda 7 da ake zargin cewa barayin teku ne a ƙasar Faransa, dangane da fashin wani jirgin ruwan Faransa a shekara ta 2011 a mashigin Aden. Waɗannan mutane waɗanda shekarunsu tsakanin 22 zuwa 35, akwai yiwuwar za a yanke musu hukuncin ɗauri idan aka same su da laifi. Masu bincike sun ce waɗanda suka mallaki jirgin ruwan Christian da Evelyn Colombo a farkon watan Satumban shekara ta 2011 suka tashi daga tashar jiragen ruwan Aden a ƙasar Yamal a kan hanyarsu ta zuwa Oman da niyyar kewaye duniya. Ba su daɗe da fara tafiya ba, jiragen ruwan ƙasar Jamus da suke sintiri a teku suke iske jirgin ruwan da hujin harsasai da kuma jini, amma kuma babu kowa a cikin jirgin. ‘Yan kwanaki bayan haka, sojojin Spain suka kai su mame kan wani jirgin ruwa a yankin. Suka kashe barayin teku guda 2, suka kama 2, suka kuma kubutar da Evelyn Colombo. Jama'ai sun ce Evelyn ta faɗawa waɗanda suka cece ta cewa barayin tekun sun kashe mijinta suka jefar da gawarsa a cikin teku.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude takon da batun ‘yan matan nan, musamman ‘yan matan Chibok da ya ɗauki hankalin duniya bayan kama waɗansu ‘yan mata da ke niyyar kai harin ƙunar baƙin wake a ƙasar Kamaru, da ɗaya ta ce tana daga cikin ‘yan matan sakandaren Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace kusan shekaru 2 da suka shige da har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba. To na tuntuɓi sakataren ƙungiyar iyayen ɗaliban Lawal Zanna domin jin ta bakin su dangane da wannan lamari.
Yanzu mu ba za mu ɗan ba da tabbacin cewa AHB ba sai dai muka yi registration ɗin mun tabbatar cewa ɗaya daga cikin duk sunan da muke da shi da sunayensu da kuma fotonansu, muna son mu je mu gani cewa lallai wannan yarinyar daga cikin ɗan makarantar sakandaren Chibok kuma daga cikin ‘yan matan namu. So anan mu da kanmu za mu ji daɗi mu san cewa wannan karon tun da an yi shekara 2 an yi tayin ciwo kwanakin baya da muka yi zance da ke ba mu samu ko ɗaya ba, amma an fara samu. To har yanzu mu a gode wa gwamnati da wannan effort ɗin da kuma kokarin da suka yi mana. Amma har yanzu muna cikin tunaninmu da yanzu a kan cewa za a tafi Kamerun ɗin ma an ce gwamnati ta riga ta aika delegation a bisa ga abin da muka ji a Radio France jiya. Ya sake ba mu tunani mu delegation mu iyayen har yanzu muna nan, ba mu ji kira daga gwamnati cewa iyayen da za su yi representing tafiyar nan su dawo ba. Shi ne yanzu jiya muna cikin tunani a kan yau da kanmu, mu da kanmu ne na yi magana da chairman na a kan cewa to yana da kyau ya dawo ya bar kauyen da yake ya zawo ya zo ya same ni mu tashi mu shigo cikin Maiduguri mu samu inda manyanmu da suna kan gwamnati har yanzu a kan cewa a wannan tafiyan. Za a yi ta ne ko kuwa an riga an yi ta, kuma su waye ne? Wani ya bugo mu a kan cewa za a aika wayansu daga makaranta, mu ba ma yarda da wanda ko daga mai gadin makaranta ma na sakandaren Chibok ba ma yarda da su, domin tun da fari abin da ya faru ba wai ba da saninsu ba, da saninsu daga cikin makaranta.
ya wato bayanai
garin namu aka ga kwashe to yanzu an ce wai kan mutum ne da representative ne daga secondary chief ne zai je ya represente ɗan mata gani mana ɗan matan mu mu ban ba da yadda kan haka ba
ya wato
ne mu iyaye ya zai ya tara iyaye yayin zance da su
dan
dukkan su mun na gina gidan haushin su a bisa ga abin da suka aiwatar mana a gari
ya wato
kan haka mu abin da muke so muna so mu daga cikin iyayen mu shugabanni su ga ne mu je mu tabbatar in ma ya zama ƙyar cikin da cikin ne to zan yi farin ciki mun gode Allah mun gode ga gwamnatin Cameroon da wannan effort da suka yi har da suka tsaka sa muna gode shi gwamnatin Nigeria da zaka dauka effort har yanzu cikin bincike na samu mana sauran su
ya wato tambayar da nake da ita Malam Lawan ita ce bisa ga rahotannin da muke karantawa waɗansu kafofin watsa labarai na Najeriya sai ka ce shirin gwamnati ita ce ta ɗauki mutane uku daga cikin ƙungiyar ku nan su je su duba su tantance ko wannan yarinya tabbas tana ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok ɗin nan to ku iyayen nan ku 219 da har yanzu ba ku ga ƴaƴan ku ba idan aka ɗauki ɗaya ko biyu ko uku daga cikin ku zai iya tantance su
zai zama da wuya a ce in ɗaya ko biyu daga cikin mu su je su tabbatar mu anan da mu bisa ga hirar da muka yi satin da ya shige da muka ce ko ma ɗaya ba mu samu ba yau mun ce an ji cewa daga secondary cikin ɗaya ko biyu an samu wannan ya dan sake ba mu farin ciki a ce lallai gwamnati tana cikin har yanzu tana cikin kokari akan wannan amma da so samu ne tun da is a global issue wanda gwamnatin Najeriya da Cameroon ya da kani ne za a iya Najeriya gwamnati za ta iya yi kokari ta kawo a iya kawo wannan yarinya a nemo attention namu ko daga cikin social kodan namu ne a ce wa iyaye su zo su gani wannan kowa zai iya gane da nashi
ya wato tun da wannan labari ya fita aka fara yayata shi akwai waɗansu jami'an gwamnati da suka tuntube ku dangane da wannan ko kuma ku ma kuna ji ne a kafofin watsa labarai kamar sauran mutane
to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin bayanan Malam Zanna za ku kuma ji ci gaban da aka samu a shirin domin iyali ranar Alhamis daga birnin tarayya Najeriya Abuja kuma wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntubi shugaban kasa Muhammadu Buhari wato fada shugaban kasa kenan domin jin matakan da gwamnatin take dauka na tantance gaskiyar bayanan ƴan matan sai kakakin shugaban kasa Garba Shehu ya bayyana cewa
ita ambassador ta Najeriya Hajji Hadiza Mustafa tuni aka bata umarni ta shiga cikin magana kuma tana ta tattaunawa da hukumomin kasar Kamaru kuma ana samun haɗin kai mai kyau daga gare su na yadda nake maka magana nan ma har an aika mana da hotuna na ita yarinyar da tace ita tana cikin ƴan mata da aka sace a makarantar Chibok to abin yana da daura kai yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara 9 ko 10 ko 11 yau yarinyar da muka ƴan matan da aka sace ai jarabawa suke rubutawa ta kama secondary wannan jarabawa ku yara ai ba za su kai rubuta ta kuma su kai shekara 15 16 ko 17 da yake nan ba turanci a bakin su wanda aka kama sai Kanuri kawai wannan duk abubuwan suna amma duk da haka bamu ce a'a an gama bincike ba hukumomin Kamaru suna nan suna yin nasu abin da yake tsaye da abubuwan shine yarinyar nan a buge take da maganganuwa da aka dora mata yanzu kokarin da ake ma a farfado da ita ta warware ta samu bakinta tana magana sosai da tunaninta halin da ke ciki kenan
amma an ce ai ƴan mata biyu ne ba ɗaya kawai ba da yanzu kake magana akan
ta biyu ne ita ɗayan kamar yadda muke jin labari ta kai shekara 30 ita ma ai kaga da wuya a ce za a yi kuma ai ɗaya ce aka samu da bambu a cikin da kodai ke tare suke amma dai gwamnatin tarayya tana na a shirye take iyayen ƴan mata na Chibok za a ba su haɗin kai su je su gano waɗannan mata guda biyu kuma muna da kyakkyawar alaƙa da Murtala Muhammad Foundation wanda suka dauki nauyin cewa a za su biya abun mota ko jirgi da za a je a kai wannan iyayen yara su je su gano wayannan mata a can yana da kyau a je din a gano don kada a bar wani hababa
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata manyan ƙasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta manta a taimaka a je a sulhunta karyan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba tausaya waɗanda kuka yi garkuwa
to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington yana cewa karfe 1:15 na asuba Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji rahoto kan wani sabon salon keta haƙƙin ƴaƴa mata a arewacin Najeriya inda ake tura ƙananan yara waɗansu jihohi domin karatun allo. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasar Jamhuriyar Nijar da dabarun kare ƙananan yara daga illar guba dalma a jihar Niger Najeriya. Yanzu dai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Haka mai wuya.
Akwai mutanen da suka fi kuwa moran gwamnatin nan akwai zabe ma ba su iya zuwa sun yi zabe ba wayannan duk ba su yi laifiya jami'a ba kuma ba za a kore su ba saboda wani sanata ya fita daga cikin kabilan mu ai jami'a ne
kana da shi ka shiga BBB ka zabe shi
ni ba dan siyasan da nake bombodanci bane wai saboda ina
neman bombodanci za a sake
wallahi ni ba bombodanci ni dan bombodanci za a sake saboda haka wannan hanyar da kuka dauka na kurusa APC
Jama'a sanuka da huta ko barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin idan rikicin cikin gida ya barke a cikin wata jam'iyya ta siyasa makamancin abin da ya faru a jihar Yobe Najeriya, wani irin matakin ladabtarwa ne ya kamata jam'iyya ta dauka akan membobin nata ba tare da abin ya tsauri ba?
Sunana Sani Garba mai kifin publicity ne na APC Position Local Government. Ina tare da uwar jam'iyyar mu ta jiha. Ina mai ba da shawara a uwar jam'iyyar mu ta jiha. Irin wayannan abubuwa din ya kamata idan ma har a ciki an samu wayansu yan jam'iyyar mu wanda suka dan samu wani kuskure bai kamata su dauki wannan tsauraran mataki ba ya kamata a kira mutane da nan a bincika shin meye ne abubuwan da ake zargin su da shi din nan da gaske ne
ni ne Alhaji Sale Usaini garin Bozo party chairman na ward din Fakara wanda jam'iyya ta aiko mana takarda abinda ake zargin mu da shi kariya ne sifika da mala buni sakataren na Najeriya zo su ceci Yobe daga wannan hadarin da mutumin nan don Allah don Annabi zo su ceci Yobe in ba su ceci ba kuwa to control yake kuma zai koma wannan ba Allah dama ma ba ainihin dan PDP ne ni ba wai ko dan mu shine damuwa na ba hatin karta fadi shine damuwa na
Wai ina gaskiyar zargin da wasu masu adawa da gwamnatin jihar Yobe suke yi na cewa wai ana ɗaukan makaman siyasa na jam'iyya ba na gwamnati ba ana baiwa kusoshin ma'aikatan gwamnati wanda bai kamata a ce suna yin siyasa ba. Kuma gaskiya ne wai har yanzu shi gwamnan da jam'iyyar APC na Yobe ba su kira Hadiza Abba Ibrahim suka taya ta murna mukamin minista da Buhari ya bata ba. Duk wannan suna cikin batutuwan da za mu taɓa a muhawarar da muke sauraro ana ci gaba da kaurawa a kanta akan batun wasu kusoshin jam'iyyar APC na Zambi da ke can jihar Yobe da kwanan baya aka ce jam'iyya ta ɗauki matakin ladabtarwa a kansu. A ci gaba wannan cece-kucen tsakanin Abubakar Salihu Bakabe sakataren APC na jihar Yobe da kuma Adamu Yaro Potiskum ɗaya daga cikin wanda aka ɗauki matakin ladabtarwa a kansu. Yau za mu tashi ne da wannan tambayar da muka yi shi sakataren. Alhaji Abubakar yanzu idan kuka ce kun dakatar da mutane a yankuna guda hudu manya-manya na cikin jihar Yobe na farko wa zai rike muku jam'iyyar nan a lokacin da suke dakashi din na ɗaya ke na biyu ba kwa jin tsoron cewa kun ci bashi lokacin zabe in ya zo kila za ku biya bashin da ba kwa son ku biya?
Mun sa kwamiti na riko. Na biyu daman kaza tana taka danta ba dan ba ta son sa ba ai. Saboda su shiga taitayensu su biyo su yi wa jam'iyya ɗa'a. Bai za a yi ka shiga ka yi kitso da karkata ba. Kaga akwai munafurci a cikin wannan harka.
To dai abin da nake ga
ba zai yi ka
nace mu iya wanda kuka cire mun nan mu uku a Fortiskum akwai ni akwai chairman na party akwai baban mu wanda jam'iyyar masu suka kafa ta Yobe Alhaji Muhammadu Guza mu uku ne kawai muka kada APC a yau anan mu uku ne rak
kuna kuke bincike da bayanan siyasa
akwai chairman na local government akwai mutanen da suka fi kowa moran gwamnatin nan akwai zabe ma basu iya zuwa sun yi zabe ba wayannan duk basu yi laifi a jami'a ba kuma ba za a kore su ba saboda wani sanata ya fita daga cikin kabilan mu ai jami'a ne
kana da yanci ka shiga BDP ka zabe shi amma gwamnati ne mu kauta kai a cikin jami'a
ban ga BDP ba kuma wallahi kai baka san ran zai maka ƙarya ba dukkan APC ne zaba ka kuma aikin da nayo APC
so no wani kuma za a sake wani zaban PDP ba za a sake
ni na sani baka bada gudunmawa da labara a guru kana karban kungiyar miliyan 100 na kana samun kudi kana kwanciya baka iya bada naira daya mutane na cire dukiya na ma wallahi akan wannan gaskiya
duba wannan kashi ko ta haka da ba ta haka ba ana maka wahala maganar zancen zanyi
ne kamfen ta PDP ni ba dan siyasan da nake bumbudanci bane dan in da
tsoro kuma wani kuma za a
sake wai saboda ina
neman bambanci za a sake
wallahi ni ba bombo ni dan bambanci za a sake saboda haka wannan hanyar da kuka dauka na kurusa APC kuna so ne kurusa APC kurusa Yobe
Alhaji Abubakar wani abu da naji da yake nuna cewa kamar shi gwamnati Gede yana da matsala da zombi shine cewa wai har yanzu bai jinjinawa ko kuma ya gaida Hadija Abba Ibrahim da mukamin ministan da aka bata ba gaskiya ne har yanzu bai kira ta yace ya ji dadin an bata shi ba
to kasan su mutane suna ta kokari su har hada abubuwa wanda ba zai yiwu ba ai ita Khadija babanta Ibrahim gaidan gaba daya ita ba zombi take ba a zombi take
amma gwamnati ya kira ta ya taya ta murna gwamnati ya kira ta ya taya ta murna har yanzu koko bai kira ba me yasa bai kira ta ba yanzu yace ya ji dadin an bata minista
inde ba so kake ko ya kira ta cikin mutane ba amma ita da dukkan da yaje Abuja tana wajensa tana zuwa tana gaishe da shi wannan wayansu ne a nan zombi suke ta kirkire wannan maganar suke ganin kamar za su nasara
ba maganar zombi ba maganar minista kake in an dauki minista an ba wa mutum ba maganar zombi shi bane maganar jahar ne gaba daya sai da kake wannan maganan
maganar wanda suke maganar na sakatare
na APC
wanda suke irin wannan maganar a nan ne wajen kuke wannan maganar
an yi wa jihar ka minista a karkashin jagorancin Major General Muhammadu Buhari a matsayin shi ne shugaban kasa ka je gurin rantsar da ita ko kuma daga mati ka dau mota daya ko biya biya ta a za a rantsar da ita ta ka tambaye shi da kake kekkewayawa kake magana ina so in tambaye ka an ba ta minista an rantsar da ita kowace jiha a Najeriya nan ni ina daga cikin wanda suka je rantsar da Khadija Bukarabu Ibrahim ranan da na daga Abuja ma ko wanda ya mun test an ganku a gidan minista kuma mun dau sunan ku kuma kai da kake wannan maganar naka ranan da aka mutum ɗaya daga jami'a ka tayar ko kai a matsayin ka na sakataren jami'a an ba wa yar jami'ar ka minista ka je kuma duk dan Yobe gwamnatin Muhammadu Buhari karkashin APC take Yobe APC ne gwamnatin tarayya APC ne an ba ta minista ka je a matsayin ka na sakatare da kai da jami'an din ka
je ka tambaye ta ka ce fati ne Yobe da mata murna ko ba ta yi mata
ranan da
ake maka ba ai mata ba ka in ce ka tambaye ta fati ne Yobe APC ba ta yi mata murna ba abubuwan da muka yi abubuwan da fati ke mata ba sai baka
sani mata murna ba
ko ba zaka taba yi yau
in Najeriya nan gaba da duk ministan da aka bashi indo analyzing obisin su ake taruwa ko kuma ana taruwa gidan ministan duk official na gwamnati za su je ni na je mutumin da na iya gani a cikin zababbu gaba daya mutum daya ne yariman gudu ne kawai na gan shi kai ka je ko wani ya je to wannan
maganar da nake maka
da kuke so ku
wannan baya cikin aikin
ba ku sawa ba
amma ka tambaye ka ce
iya ku je kun kama wannan hanya da kuke so ku to biya ba zai ba ku
a platform din ABB ko irin wata jami'a ce aka dauko aka ba ita kuma ba ta cikin aikin
wannan kai ka sani ai a yau da aka ba mutum minista APC yana da kyau
officially ne kuma ka fata cikin antifati balantana ka ce tana fada da fati
to bangana
ma cikin antifati
ita ba
ta antifati ba
akwai wanda aka kore shi yanzu akwai wanda aka kore shi a Jakusko
shi wannan wanda kake magana Jakusko
abin da yasa mu muka
mukamin da muka je yake shi kuma yana
maganar jami'a
ban ba ka tsaya ga ya maka
kun koma bambadanci da neman
sai a gaya maka to
a shekarun ka na kun bar Allah
da dadin zuwa ga fada
kuma ba ku yi wa jami'a adalci ba
Aliyu
ina jin kaka
yake fada ta Jakusko
na'am
abin da yake fada na Jakusko shi wannan member ne na executive committee na jami'a legal advisor amma sai muka zo muka samu ashe yana karbar ma'aikaci ne a Atiku Abubakar College of Legal Studies shi kuma ma'aikaci a constitution na jam'iyya ba dama ya rike executive position na party. Shine aka advise din sa
da Allah da
internet da janye ya koma wannan shine
shine sani babban sani kafin a dauki mutane a ba
yana cewa mutane to yau je mutum da ya rude bai san mu abin da yake ba za ka tsaya kana wa za mu tsaya muna wannan ka tsaya ka dawo sai ka shirka saboda ka rude ka ya
dauki mutum wajen shekara daya da wani abu yana executive na jam'iyya sanda aka yi zabe aka zo aka ce an gano cewa yana aiki mutanen da kuka ce kun rusa jam'iyya kuna daukan mukami kuna ba su duka ma'aikata ne ka dauka ka ba wa president mutumin ma da yake cikin gwamnati mukami ka ba shi
to ina zuwa alaja da mu alaja bakar ina so in baka dama ne duk abubuwan da muke ji mu baka dama tun kai kana ina zuwa alaja da mu da Allah ina zuwa alaja da mu alaja bakar tun Allah ya sa mun same ka ina so in baka dama ka wanke gwamna da gwamnati da jam'iyyar jihar Yobe kan wasu daga cikin abubuwan nan da muke tattaunawa tunda ba kullum muke samun wannan dama ba ka san mutane da yawa suna zargin gwamna Gaidam da cewa na daidai bai zaman Yobe kullun yana Abuja ko yana Kano inda matansa suke kuma boye baya zuwa Yobe sai idan za a an ka kudin aiki grant na gwamnati gaskiya ne maganar ne ko ƴan adawa ne irin su Adamu suke muku wannan zargi haka ne to muna da shiri guda daya da ya rage mana kan wannan rigima ta Yobe wanda idan mun dawo makon gobe ne zamu taɓa maganar cece ku ce kan wata gada da kuma wata flyover da ake son a yi cikin garin da Maturu wacce wasu suke da korafi a kanta kuma dai zamu auna mizanin ci gaba da aka samu a ƙarƙashin gwamnatin tashi Ibrahim Gaidan gwamna kamar kullum yau ma muna godewa su bakin namu wato Abubakar Saluhu Bakabe da Adamu Yaro Kotus da kuma musamman wakilinmu Hassan Maina Kaina wanda ya taimaka muka da muku shirin nan muka kawo muku shi a madadin su dukan Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya lashe takobin cewa zai ƙara zage dantse wajen ayyukan daƙile ta'addanci. Prime Minister ya lashe wannan takobin ne bayan munanan hare-haren bakin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kristoci waɗanda suke bikin Easter. Mutumin da aka yayata rahotannin cewa shine wanda ake zaton ya kulle makarƙashiyar munanan hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Brussels a makon jiya. An sako shi saboda rashin shaida. Jiya Litinin lauyoyin gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna Faisal C. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da ƙasar Turkiyya suna yin shawarwari a kan shirye-shiryen faɗaɗa haɗin kai tsakaninsu domin ƙara matsawa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS lamba. Jiya Litinin Mr. Kerry ya yi wannan furucin bayan ya gana da takwaran aikin sa na Turkiyya ya ce dukkan kasashen biyu suna da sha'awar ganin bayan 'yan kungiyar ISIS cikin gaggawa domin mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Jiya Litinin ne kuma wata babbar kotun kasar Bangladesh ta yi watsi da karar da aka kai shekaru 28 da suka shige da ta buƙaci a fitar da addinin musulunci a zaman babbar addini a kasar. Alƙalai guda uku ne suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru. Alƙalan sun yanke wannan shawara ba tare da sauraron wani shaida ba. Kotun ta ce ayarin mutane 15 da suka kai wannan ƙara a 1988 ba su yi rajista da hukumomi ba, a saboda haka ba su da 'yancin kai wannan ƙara. Lauyoyin gwamnatin ƙasar sun yaba wa wannan mataki. Suna masu faɗin cewa addinin musulunci zai ci gaba da kasancewa babbar addinin ƙasar Bangladesh. To amma kuma za a ci gaba da sauran baiwa sauran addinai 'yanci.
To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi salama bari mu ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Baba Umaru Tanko Dawa da aka fi sani da Tanko Mission Akutar Kwashi. Wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba, gaisuwa ta musamman ga Malam Sule Tanko Dawa da kuma Dauda Tanko. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Ina kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga Daniel Dangoma Morris da Amaryarsa Rose da Sani Ibn Salisu da iyalansa domin auren 'yarsa Maryam da angonta Sayyidi Ali Muhammad. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani.
yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Jummai Alida ta taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.